bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 19:21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El-Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ana fargabar wasu daga ɗaliban makarantar Islamiyyar Neja da barayi suka tace sun rasa ransu. Hukumomi da magana jamhuriyar Nijar sun kaddamar da sayar da abinci a farashi mai rahusa da rage wa jama'a kunci. Shin da gaske ne hukumar nazarin kwayoyin halitta ta Najeriya za ta kirkiro rigakafin corona? Yau Laraba muna da shirin ciwon yamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma farko a gyara zama don ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Mayakan Boko Haram sun kashe sojojin Kamaru 5 da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar, in ji ma'aikatar tsaron kasar a jiya Talata. An kai harin ne a daren Litinin a kusa da kan iyakarta da Najeriya, inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin Islama ke ci gaba da karuwa. Sanarwar ta fito ne daga kafar rediyon gwamnatin kasar. Ta ce sojoji uku da wani farar hula sun jikkata a harin. Sanarwar ta kara da cewar gungun 'yan ta'addar masu dauke da mugan makamai na kungiyar ta Boko Haram a cikin wasu motocin yaki sun kai hari akan wani wuri da aka keɓe don aje sojoji kusa da Zigo, 'yan kilomitoci kaɗan daga kan iyakarta da Najeriya. Sanarwar ta ce an kuma kashe wasu mayakan ba tare da yin ƙarin bayani ba. Sojoji na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana a duk yankin arewa mai nisa da kuma kan iyaka don hana ci gaba da kai harin. A cewar sanarwar, ƙungiyar ta bayyana cewar ta dawo da ƙarfinta bayan sake fasalin cikin gida. Mambobin kungiyar Boko Haram da kungiyar da ta balle kungiyar ISIS a Afirka ta yamma ISWAP na ci gaba da kai mummunan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a yankin arewa mai nisa ta Kamaru da ma makwabtan kasashe irin su Najeriya, Nijar da Chadi. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yan sandan farin kaya da su saki mutane 5 da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, in ji lauyansu a jiya Talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame mutanen a farkon wannan watan yayin wata addu'a a wani coci karkashin jagorancin wani sanannen pasto mai wa'azin bishara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sun kasance suna sanye da wata riga mai taken dole ne Buhari ya tafi a cikin cocin lokacin da aka kama su aka kuma tsare su. An zargi cocin da taimakawa waɗanda ake zargin, amma majami'ar ta musanta zargin. A ranar Litinin, babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar DSS da ta saki waɗanda ake zargin, kamar yadda lauyansu Alan Suare ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Alƙalin ya ba da umarni da a sake su nan take ba tare da wani sharaɗi ba, amma ba mu sami ingantaccen kwafi na waɗannan umarnin ba, in ji lauyan nasu. Ya ce har yanzu ba a saki waɗanda yake karewa ba. Abin takaici, alƙalin bai sanya hannu kan umarnin ba, don haka mun zo ne ofishin DSS da tunanin cewa za su yi aiki da umarnin kotun, amma ba su yi hakan ba. labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya talata, gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da wani sabon yunkuri na faɗaɗa alakar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka, tare da mai da hankali kan makamashi mai tsafta, kiwon lafiya, hada-hadar kayan gona da sha'anin sufuri a nahiyar. Shugabannin kamfanonin Amurka sun yi maraba da kudurin, amma sun ce yawaitar dala za ta ci gaba da zama cikas har sai gwamnatin ta kammala dogon nazari da ta yi game da matakin cinikayya na gwamnatin tsohon shugaba Trump, tare da kafa cikakkiyar manufa kan saka hannun jari a bangarorin iskar gas. Travis Atkins, mataimaki mai kula da al'amuran Afirka a hukumar raya kasashe ta duniya ta Amurka USAID, ya kara da cewar, muna duba hanyoyi da za mu inganta harkokin cinikayya ta hanyoyi biyu. Muna duba kawance da zai amfani juna, aiki tare don haɓaka saka hannun jari, ƙirƙirar ayyuka, da kuma damar da kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na tekun Atlantika zai mora. Shugaban ƙasa Joe Biden, wanda ya buƙaci kusan dala miliyan 80 don wannan shirin a cikin ƙudurinsa na kasafin kuɗi na watan Mayu, na da nufin mayar da hankali kan mata da daidaito, tare da faɗaɗa rawar da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa za su taka, in ji su.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Iyayen ɗaliban Islamiyyar Salihu a jihar Neja da Kiyanun Barayi na buƙatar ɗauki, musamman bayan rahotanni wasu daga yaran sun rasa ransu. Hakanan da rike dattijan da ya kai fansa ta naira miliyan 30 don ɗauko yaran. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai, iyayen yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Niger, Najeriya da ke hannun 'yan bindiga na ƙara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali, bayan da 'yan bindigar suka sake rike wani dattijo wanda aka ji kaiwa 'yan bindigar naira miliyan 30 da shi domin kuɗin fansar yaran. Haka zalika, rahotanni sun nuna cewa uku daga cikin waɗannan yaran sun mutu a hannun 'yan bindigar. Abubakar Garba Alhassan shi ne shugaban wannan makaranta ta Islamiyya. Ga abin da yake cewa,
bayan mun nemi wannan kuɗi miliyan 30 da muka hada da kwamitin iyayen yara mutum biyar, aka ji aka kai musu waɗannan kuɗaɗe ɗin. Bayan sun karɓi wannan kuɗi, suka ce za su tafi da shi wannan mutumin din da dattijo ne, su je su kirga waɗannan kuɗi a gaban shi. Alhamdulillah, sun je sun kirga, suka kira mu cewa wannan kuɗi ba su cika ba, saura miliyan 4 da naira 600, wanda kuma ne gaddama da su akan cewa kuɗin nan ni na ciro su, haka daidai na kirga na baya aka kai musu. Suka kira daga baya cewa to sun rike wannan dattijon, za su sako shi tare da yara. Muka ce to me dalili? Suka ce sun da rike za su sako shi da yara din. To abin da dai muka yi da su kenan, wanda har yanzu ba su sako wannan dattijo din ba. Daga baya kuma suka kira cewa dole mu cika musu wannan kuɗi miliyan 4,600 da kuma mashina sabbi guda 6 Honda, wanda akalla kuɗin kowane guda kai naira 490,000.
Malam Sa'idu Umaru ɗaya ne daga cikin yara biyu da ke hannun waɗannan 'yan bindiga.
Ya za a ce mu da muka kai kuɗi miliyan 30 aka ce ba 4.6, ko na da sharing su ne, kuma Allah ya yi su, kuma mu ya dada duk abun da Allah ya yi, kuma da mu yara na hannu Allah suke.
Duk me matsayin ku, kun hakura ba ku ƙara hada ko kobo?
Ba mu da shi. Duk wanda za su taimaka mu su ma sun kure.
An ce uku daga ciki sun rasu, me za ka ce?
Aka suka ce mun iman da Allah, ko da nawa ne na iman da Allah, addu'a zan yi masa.
To ita ma dai malama Zainab Sabon Garin Tagina tana da ƴaƴa guda biyu a hannun 'yan bindigar. Ta yi kira ne ga gwamnati da ta yi wa Allah ta dube su da idan rahama, domin ganin an ceto masu 'ya'yansu.
Gwamnati zai karye biya mu. halin mutane yayi saboda Allah, saboda girman Allah, kuma don abun da ƴaƴan ga suka je nema ya taimaka. Akwai ƙananan yara ciki, akwai masu lalura ciki, don Allah ka su biye mu nan kowa su bi don Allah za su yi su taimaka ma ƴaƴan ga su dawo. Haka nan wata biyu kenan shiru.
Gwamnatin jihar Niger dai ta sha bayyana cewa tana iya ƙoƙarinta domin ceto waɗannan yara, to amma kuma tana yin taka tsantsan wajen sanya ƙarfi saboda gudun hallaka yaran. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya bayyana, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A yankin da magaram na jamhuriyar Niger, hukumomi sun fitar da abinci don sayarwa jama'a kan farashi mai rahusa don rage kuncin da jama'ar ke ciki. Wakiliyar mu Tamar Abari ta aiko mana rahoton.
Wannan sayar da abinci a farashi mai rahusa an yi shi ne don rage ma al'umma radadin tsadar abinci da suke fama da shi a kasuwanni. An kafa wani kwamiti wanda zai sa ido kan tafiyar wannan sayar da abinci. Lawan Sale Sarkin Baki shi ne shugaban kwamitin.
Kwamiti ne wanda aka riga aka shirya shi a ƙarƙashin jagorancin Kamal. Kwamitin ya kunshi mutane daban-daban, akwai service technic, akwai society civil, akwai kuma umu da muke kulta shefiri traditional, muna ciki a cikin kwamitin wanda muke kula da yadda ake sayar da abincin.
Ya ne kuka yi tsarin ba da wannan abinci?
To yadda aka yi tsari, yanzu an ka dauka a nan da'ira ta biyu ta Ramagaram, an yi tsari kamar haka. Akwai gundumomi wanda suke village guda biyar, wanda center ne, wanda kowane center kwana biyu aka yi ana sayar musu da abinci. Duk mutum ɗaya in ya zo ana sayar da mai tiya biyar a jika biyu. Yanzu an kare da sauran wannan center guda biyar na karakara, yanzu an shigo nan cikin kumin. Jiya an sayar ma da ungo dispenser da karakara da karakara dai. Yau kuma ana sayar ma da garin malam da marece kuma da nasara'i.
Suma a nasu waje masu unguwanni ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun yi duk yadda bara gurbi ba za su bata musu tsarin ba, cewar malam Habibu mai unguwa na garin malam.
To alhamdulillahi yau kuma gashi turkin karcen garin malam ne shine kuma yanzu gashi nan muna yi, kuma Allah ya sa an ba mu bahu 75. Tabarakallah muna da wajen al'umma ya kai 40,000 a cikin unguwa. To mu mun yi wani tsari wanda muke gani ya huda muna iyaka ɗaya da kwamintirwa, kuma sai muka yi tsarin yin tike wanda duk wanda muka ba tike mun tabbata ɗan garin malam ne da ya zo ya gwada tike, an tabbata ɗan garin malam ne ya zo an ba shi don ya saya, don kawai wani ya ƙetaro ya ci haƙin mu. In kana da kuɗin tiya ɗaya za a baka, in kuma kuɗin ka ya kai tiya biyar za a baka, bakin adadin kenan.
Kwamitin ya ƙara da ɗaukan ƙwararren matakai don kauce ma duk wata matsala.
Tsarin yadda yake, in mutum ya zo sau ɗaya aka saya mai bai komawa, ka tike ce ma aka yi. Kowanne in ya zo abin da ake sai mishi bakin gwargwaron tiken nan da ya bada tiya biyar ba a ƙara ba a rage. Babu wani matsala da muka samu tun da abin mun riga mun yi organizan shi da mu da baraman. Mun tsara shi abin yana tafiya da kyau, babu wata matsala.
Yar damuwar da mai unguwar ya nuna ita ce ta yawan al'ummarsu.
To shi ba a ce ba a samun matsala saboda yawan al'ummai mabukatan sun yi yawa fiye da abincin. Kenan kowa mabukaci ne, sai dai dole wani ya samu wani kuma hakuri zai sai a gaba inda rai.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kara shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hanzi. Hukumar nazari kan kwayoyin halitta ta Najeriya da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi alwashin za ta ƙirƙiro allurar rigakafin coronavirus da kuma ta zazzabin cizon sauro da sauransu waɗanda suka danganci cututtukan da suka shafi jini. Farfesa Abdullah Mustapha shine shugaban hukumar.
A yanzu haka maganar da nake yi, muna nan mun saka shi wannan bincike a gaba. Akwai shi wannan messenger RNA vaccine da muke kokarin mu samu wadda ita kasan mu Najeriya wannan allurar ta rigakafin corona. Kai ba ma rigakafin corona ba, har ma mun shiga wani fage na samu wadda ita Najeriya rigakafin cutar cizon sauro. Muna nan mun fara, kuma insha Allahu muna nan za ku ga cigaban da zamu samu cikin dan kankanin lokaci, domin yanzu zamu fitar da sanarwa cewar duk ma mutanen da suke da wata kwarewa ta wasu ɗan bangarori da muke so mu kawo su ciki su zo su haɗu mu haɗu tattare da su mu samar da wani bangare, domin bangarori ne a ciki, so zamu sa tallacewar wa'annan mutanen su zo su haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin fitar da wannan ta allura da muke bukata ta cizon sauro. Amma wannan ta corona mun riga mun yi nisa, kuma har ma mun kai wani bagede wanda insha Allah cikin lokaci gangani za mu kai ga cimma nasara.
A baya an ce akwai wasu wanda suka bada irin waɗannan magunguna na rigakafin corona, to wa'annan ne za ku yi gwaji a kansu ko dai wasu daban ne kuke kokarin yi?
To dama dai can mu muna da bangaren bincike na asibiti, wannan bangaren bincike na asibiti muna da hanyoyi da dama da muke, kamar mu har mun yi nisa akwai wani magunguna da muka canza musu fasali wanda su ma za su yi amfani, magani ne na sha wanda zai amfani bangaren shi kare cutar corona din, so mun riga mun canza tsarin shi, mun kai wani mataki wanda yanzu mun shiga wani abu da ake kira gwaji na asibiti. Sannan ita wannan allurar mare da na gaya muku cewar mun kai wani mataki wanda shi ma insha Allah na farko muna da yarjejeniya da wasu kasashe waɗanda suka ci gaba, muna da yarjejeniya da hukumar kiyaye lafiya ta duniya wato ko World Health Organization, muna da yarjejeniya kuma da wasu bangarori su ma na lafiya, kungiyoyi na lafiya na duniya, so duka muna aiki da su kafada da kafada. Kwanan nan wata jakadiya ta Cuba ta zo nan, tunda su kwanan nan gunji cewar su ma sun kai nasu aje a gwada a wannan hukuma ta duniya cewar wannan abun da aka samar zai iya karbuwa, sai daga sun gwada shi a kasar su har ma yayi, so suke duniya ta karba ga ko yanzu yana can, so su ma sun zo nan suna so mu hada kai da su mu ci gaba da bincike a wannan bangare, so suna nan koda wannan satin ma za su zo za mu gana da su za kuma mu ci gaba, saboda sun ga irin kokarin da muke, har sai suka ce su suna so su ma su zo mu hada karfi da karfi har mu fito, akwai ire-iren wannan amma dai mun yi nisa gaskiyar magana.
Shugaban hukumar nazarin kwayoyin halitta ta Najeriya wato NAFDA a takaice, Farfesa Abdullah Mustafa a zantawarsa da Madina Dauda. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja, a saurari wannan sakon.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Madalla, a gyara zama don shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon yamace a makon jiya ya maida hankali akan yadda mata za su taimaka wa kansu, kuma mun kwana akan bayanan Hajiya Halima Hassan Tukur inda take cewa
duk hasaka ne kuka yi shi ɗiyan ku za su gani, da ɗiyan ku mata da ɗiyan ku maza shi za su gani, su ma su tattara su azabin su gari su yi. Ko mu da muke nan zaune ba riki ba, aiki guda muke yi ba, muna aiki na gonacin, mun koma gida muna noma, mun koma gida muna sana'a, mun koma mun gode gidajen ɗinki. Haka nan kuma kake tsammani ita sana'a sai kina da miliyan? Innan inda nake so in ja hankalin mata, duk mace ce kike ce sana'a sai ce ni ban da kuɗi ni talaka ne, ba haka sana'a take ba, da ƙarami ake farawa ta zama babba, an ce mai ƙarami shi adda babba.
A yau kuma za mu leƙa cibiyar ɗakin taron Shehu Musa ƴar'ado da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda aka yi bikin ƙaddamar da wasu littafai 7 da wata marubuciya mai sha'awar inganta harkar ilimi Halima Usman Wilson ta wallafa da nufin dasa wasu kyawawan ɗabi'u a zukatan yara masu tasowa. To sai a kasance da shirin ciwon ƴamace domin jin yadda ta kasance.
muna miki barka da kaddamar da waɗannan littafai naki da farko. Za mu so ki gaya mana dalilin da ya sa kika rubuta waɗannan littafai.
Waɗannan takardu ne da tun dama suna zuciya na ina da marmari ga mani mai marubuciya ce. Amma fiye da haka da aka shiga zamani ana maganan abin da ake ce da su sustainable development goals. A lokaci ne na fara wallafa waɗannan takardu. Dalili ko shine wani lokaci in kai magana da manyan mutane ba za su ji shawara ba. An ce jama'a kada a zuba datti a cikin ruwa kada a yi me sai kiga mutane ba za su ji ba dan suna gani kamar sun riga sun sani. Shi yasa nace to tun da ya zama haka ne in ya zama zai yi wahala yin magana da manya bari mu nemi yara kanana mu koma ta wurin su muka koya musu abin da ya kamata in sun koma gida Allah ya yarda su da kansu za su ga ma iyayen su a'a ummi me yasa kike haka ai an koya mana ba haka ba takardun nan ma ya ce ba haka ba me yasa kike haka so abin da yasa kenan ni in ba haka ba ni asalin na marubuciyan takardun manya ne amma tunanin haka din ne yasa na koma tunanin na ga yara don na tabbatar din mun iya kama su aka ce ana tankware reshe tun yana danya so in mun tankware reshen nan ya sa suka tashi inda ya kamata tabbas su kansu ma zai amfane su kuma zai amfani jama'a gaba daya
to ta yaya kike gani waɗannan littafai za su zaga har mafi yawancin yara su same shi su karanta
gaskiya shine babban abin addu'a na kuma shine babban fata na in kun lura shi yasa da muka yi wannan taron da aka yi yanzu din muna so mu samu mutane da za su ce okay to ni na dauki nauyin wallafa takardun nan ko 100 ne ko a 50 ne akai wani wuri mu za mu kai wurin da kuke so akai ma domin fata na gaskiya shine yara musamman ƴaƴan da suka fito daga iyalin da wataƙila babu ƙarfi sosai shi yasa ina fata su samu shi yasa nake so waɗansu su dauki nauyin biyan kuɗin wallafa takardun su akai musu kyauta ta haka ne zamu yi mu cimma gurin da ake cewa yara kowa ya samu karatu a Najeriya in ba haka ba ba zai yiwu ba to amma ta irin wannan kananan kowa ya danyi kadan nashi wani ya taimaka ana a taimaka a can haka takardun nan za su je kuma za su koya ma yara abubuwa so shine ni kan fata na gaskiya in mutane da za su fito su ce muna so mu goyi bayan wannan a wallafa takardun nan koda guda 100 ne ko 200 koda 1000 ne ma ko na ake so amma su ga mana ina suke so akai domin ya isa hannun yara kanana gaskiya shine a fata na
ga cikin wallafa littafai wanda yake da muhimmanci a cikin al'umma a zamanin da yana da wuya kaga mutane suna karatu sakamakon amfani da kafafen sada zumunta na zamani yaya kike gani za a jawo hankalin yara a tabbatar da kuma sun yi karatun domin su tashi da shi
to gaskiya babu abin da zai taimaki kasar mu ko kuma zai taimaki jama'a kaman wayewa kuma ta ina za a samu wayewa na sai ta wurin karatu ko kuma ta wurin karatu ta boko kenan to iyakar inda zamu iya mu samu fahimta mu san me yake faruwa a duniya na sani yanzu abubuwa da dama sun canza ala misali da sai kiga mutane yanda ana girma kiga yara suna kaman rige ne ma a tsakanin su suga cewa sun karanta takardu amma yanzu ba a haka sai kiga yara sun dauki waya sai su ce suna karatu a ciki amma ba karatun kirki ake yi ba na san dai wai za su ce to wannan ayyaya za a yi mu ma muna da niyan a saka shi a cikin app store waɗanda suke so su yi karatu a can ba damuwa ku yi na amma kaman da na faɗa waɗannan takardun musamman an yi shi domin yaran karkara ne domin su ina suke da waya da za su karanta amma an yi waɗannan takardun muka samu waɗanda za su goyi bayan a wallafa su a kai musu in kin lura takardun ba ki ga suna da kyau akwai hotuna akwai kala-kala masu kyau domin ya rinjaye yaran yana da sha'awan gani
bayan tattaunawa da mawallafiyar waɗannan littafai na kuma zanta da ministar al'amuran mata da Najeriya Dimpolin Talin wacce ta halarci wannan taro a game da mahimmancin baiwa mata goyon bayan da suke bukata domin cimma muradansu a rayuwa
suna gani cewa idan aka samu mata a majalisu da dai a cikin siyasa zai taimaka kin dade a harkar siyasa me zaki iya cewa game da irin gwagwarmaya da kika sha yadda ya taimakawa mata da al'umma gabaki daya
muna kokari mu samu yawan mata a majalisa domin ba mu samu yawan mata a majalisa ba su kai kukan mata duk wannan abin da muke yi aikin banza ne kuma muna so maza su ma su gane kaman yadda minister da farmset na NLTC goyon bayan da suka yi wa macen nan maza a majalisa ya kamata su ma su ba da goyon baya wa mata da ke majalisa domin duk bin da za a kawo akan cin mutuncin mata a tabbatar sun ba da goyon baya domin a samu zaman lafiya da cigaban kasa
akwai kudurin da aka sa a majalisa tarayya na baiwa mata dama su yi takara ba tare da maza sun cakuɗa sun yi takara ba yaya wannan al'amari zai kasance
ba dinnan haƙi sauran kasashe South Africa Rwanda yawancin kasashe suna nan suna yi saboda haka ba dinnan haƙin kowa ba muna kokari a samu a yi wannan ma a Najeriya zai taimake mu
Bayan nan kuma na zanta da Hajiya Bilkisu Bibi Musa wacce ta halarci wannan bikin kaddamar da littafai.
To kin halarci wannan taro na kaddamar da littafai bakwai da aka yi yau. Zaki iya cewa
gaskiya masha Allah barakallah. Halima Usman ta yi abun da ake so mu ga yaran Arewa at matan Arewa especially su. Ban taba sanin ta bane sai lokacin da aka yi wani program na award da ta yi ba da speech irin mastery speech. I was motivated.
Wa'annan littafai bakwai da aka kaddamar a yau littafai ne da ke kunshe da sakonni masu muhimmanci. Yaya kike gani nan gaba wa'annan littafai za su shafi rayuwar ƴaƴanmu?
Eh, gaskiya wannan littafai da kika faɗa suna nan very important. Ya kamata irin manyanmu daga Arewa su yi kokari su sai wannan littafai a tutura a makaranta da yara su iya su karanta kuma su yi gani daga shi positively. Ba Arewa ba kawai, dukkan Najeriya, even in Africa. Because ita mace ce da take kokarin taimaka ma Arewa, to mutanen Arewa manya su ma ya kamata su yi nasu taimakon making sure da cewa all these books ya je ko'ina an karanta shi. Yaran Arewa mu sun yi gani from there, daga nan za su samu motivations da yara su fito su ma, you know, su ma su ɗauki footstep ɗinta.
Halima mutum ɗaya ce cikin dubu masu rubuce-rubuce wanda ba a san da su ba.
Abin da ya kamata dai a yi ta fara kuma kowa ya gani. Ina na faɗa a nemi wannan littafi, you know, a kai kowane ƙasa especially Arewa because an ce we are backward. Exactly, muna nan ba education. Sannan kuma kun samu Arewa yanda al'adunmu yake. Na san da cewa why we are growing, za a ma ce maka in kana magana kakka dubi mutuwa huska. But yanzu sai na ga da cewa an ce eye contact is one of the steps that come out that you should involve and be able to move forward as kin rayuwanka. Most of the mutane da suke rubuta books from the south, yawanci suna inculcated in al'adunsu. So not the thing is like that inculcated in society, in the culture, in the muke behaving a Arewa.
Tommy Suraro, anan zamu ja labulan shirin ciwon yamaci a yau. Sai a kasance da shirin ciwon yamace a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, sai kuma duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Aisha Mu'azu ne ke cewa mu ni lafiya.
Awal Garba, kawo mana shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridu namu na wannan mako ne da jaridar Kamaru ke da Allah ta rubuta mana cewar ministan ya labaru na kasar Jamhuriyar Kamaru ne Emmanuel Sadi da kuma Prime Minister kasar ta Kamaru Mr. John Gote sun gudanar da wani taro na gano juna sani tsakanin su da manema labarai a Benin Yaounde, anda aka jaddada cewa da yanda samu sababbin jadawali na wajen tabbatar da gudanar da aikin ya labaru na kasar domin kawo ci gaban wannan bangaren na shekaru na 2030. Sai kuma jaridan Vision Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ce hukumar kula da kalbar haraji a kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu sun bayyana na cewa dai manyan kamfanika da kuma masana'antu a kasar ta Kamaru sun zauna akan waɗansu magudan kuɗaɗe na haraji wanda basu biya ba na shekarar 2021. Hukumar ta tabbatar da cewa dai a halin yanzu duk waɗanda basu biya kuɗaɗen su za su fuskanci fushin su nan da lokaci kankani. Sai kuma jaridar New Star ta kasar Kamaru anda yi kuma ta bayyana mana cewa ministan tsimiyar tanadi na kasar Kamaru Mr. Alamin Mai ya kai ziyarar aiki kasar Jamhuriyar Chadi anda ya gana da shugaban kasar Mr. Muhammad Idris Debi Itno sun tattauna waɗansu matsalolin da suke a gaban kasashen su guda biyu na tattalin arzikin kasashen. Sai kuma jaridar The Guardian Sports ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta hango mana cewar tsohon shugaban kasar Najeriya General Olusegun Obasanjo zai kawo ziyara kasar Jamhuriyar Kamaru an da za su gana da shugaba biya a fadar Sarki Benin Yaounde kuma za su tattauna waɗansu matsaloli ne na kashin kansu. Jaridar Rale da Afrika kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokari mata ga ta ga cewa ta lalubo waɗansu dokoki wanda za su cirewa shugabannin kananan hukumomi na kasar ta Kamaru samun waɗansu kuɗaɗe na kashin kansu. Za mu kammala shirin jaridar namu
na wannan mako ne da jaridar Realite ta kasar Kamaru an da ta tabbatar mana cewar kamfanin da ke gina manyan hanyoyi na Tonga Bafusam da kuma Babajin sun kammala ayyukan su. Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta jinjinawa kamfanin na kasar Sin wajen namiji kokarin da suka yi na kawo ƙarshen ayyukan da ya addabi al'umman wannan bangaren. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yin ma karfe 4 agogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da sabon shiri, wato shirin rana. Kafin lokacin, Nasiru Adamu Ali kake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.